خلقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا، بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. lectoci guda biyu da muka yi mun tattauna ne akan dalilai da suke sawa a samu nasara ko dalilai na samun nasara annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da Allah ya aiko shi da shi. To yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu tattauna akan wani bangare daga cikin bangarorin nasararsa da yi alaihi salatu wassalam wajen isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ga mutane ko ga halittar da Allah ya dora ya isar musu alaihi salatu wassalam. Amma abinda nake so mu maida hankali mu nutsu, kar a samu hayaniya, sannan kuma na so mu zurfafa tunani domin nasarar da Isamu alaihi salam wato tana da dalilai. Wannan dalilan su ya kamata mu saka a cikin tunaninmu, wanda mu ma idan muka yi amfani da irin wannan to addinin musulunci zai samu nasara. Halin da yake ciki na ni yasu a yanzu to musulunci sai fita daga ciki. Amma muddar ba mu dauki irin wayannan ba, ko muka dauka labari nake bayarwa, tarihi nake bayarwa ba shi da alaka da mu a yanzu, to abinda muke so a samu gaskiya ba za a samu ba. Kuma in muka nutsu a wannan lecture, a nan ne za mu san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma wace irin wahala isha ya ma dai Allah ya gina shi alaihi salam. A nan za mu ƙara sanin kimarsa alaihi salam, a nan za mu san babu abinda za mu yi masa alaihi salatu wassalam sai abu ɗaya tak, shine Allah ya saka masa da alheri. Sahabban sirwanullahi alaihim sun taimake shi da kyau wajen isar da wannan saƙo, wanda a yaƙin Khandaq, yaƙin Gwalalo, inda suka kewaye, suka yi rami, suka kewaye Madina, wurin yana da tsawo, sannan akwai faɗi, akwai zurfi ramin da suka yi, wanda a yau su mutanen Madina sun tabbatar mana cewa yanda ƙasar Madina take da ƙarfi, motoci na zamani greda da masu huda ƙasa, inda sahabban nan suka yi rami suka kewaye Madina, wannan motar da dukkan kayan aikin zamani, in ana so a kewaye wannan gurin sai an ɗauki malin kwana 40 ane, amma da hannu a kwana 6 suka yi wannan aikin. Amma duk da wannan abin da suka yi ba sa ganin abin, annabi suke wa addu'a Allah ya saka maka da alheri, saboda sun san wane ne, sun ga me Allah ya gina shi a cikinsa, sun san kuma ya suka rayu da shi alaihi salatu wassalam. Saboda haka sanin nasarorin annabi alaihi salam, in mun ga irin abin da Allah ya gina shi a kai, shi zai sa mu kaddara annabi alaihi salatu wassalam gurgudan yanda ya kamata mu kaddara shi, ba irin yanda muke daukansa a yanzu ba. Domin a yau musulmi daukan da suke wa annabi alaihi salam wani mutumin kirki mai hakuri, mai shiru-shiru, mai kawaici, bai wuce haka a cikin zukatan musulmi ba. Shi yasa malamai da yawa a yanzu zaka tarar da mutum a gidansa shi kadai yana kuka kamar an aiko masa da manzon mutuwa iyali su taso wani lafiya sai ce wallahi fahimtar da nayi yanda matsayin annabi yake alaihi salamu a zakatun musulmi shine bani takeici kawai nake kuka don wanda ya san annabi alaihi salamu a yau yaga yanda yake a cikin zakatun musulmi bai wuce mazaunin mutumin kirki ba ya tabbatar musulmi sun lalace ya kuma tabbatar musulmi muna cikin hadari a rayuwar duniya muna cikin hadari a lahira to dan haka wannan lecture ina son ta ƙara raye zakatun mu san waye annabi sallallahu alaihi wasallam ina so ku dinga bin kalmomin da nake faɗa tinkan masu zurfi don ku dinga gane me yake sakon da yake ciki tukunna to dan haka abu na farko da zan fara yin bayani dangane da nasarar annabi alaihi salamu nasarar sa ta farko shine samun dama ya isar da sakon da Allah subhanahu wataala ya dora masa ta hanyar hikima da juriya da hakuri to nasarar sa ta farko shine a samu an samu wadansu sun karba wannan sakon nasa alaihi salatu wassalam to wannan sakon nasa sun karba abinda nake so mu lura da shi anan akwai wani ba musulmi bane ana ce da shi Sir William Moy shi wannan Sir William Moy yayi rubutu akan annabi alaihi salatu wassalam sai ce abinda ya fahimta dangane da annabi alaihi salatu wassalam wato abinda ya fi komai tabbatar da gaskiyar annabi alaihi salatu wassalam yace su ne mutanen da suka fara ba da gaskiya da shi su ne wanda zaka auna annabi alaihi salatu wassalam wato a rayuwarka da shi waɗanda suka fara ba da gaskiya da shi alaihi salatu wassalam abinda ake nufi anan alura da wanda suka fara ba da gaskiya da shi sai ga suwaye wannan mutumin da ba musulmi ba sai yace su ne mafi kirki mafi daraja mafi muhimmanci mafi alheri a cikin ahalin annabi alaihi salatu wassalam da kuma abokansa su suka fara ba da gaskiya da shi me wannan take so ta nuna mana duk wani munafiki da mai inda da mai yaudari wato a wajen ƴan uwansa da mukusantansa a fili yake sun san shi kasancewar annabi alaihi salatu wassalam wa'annan mutane suka fi kowa kusa da shi shi suka aminta da shi suka karɓi sakonsa wannan ita ce babban nasararsa wadda ta nuna wa duniya ga baki ɗaya da ta musulmi da ba ta musulmi ba cewa annabi alaihi salatu wassalam mutumin kirki ne ba shi da wani sofa ne na suka ko wani abu da wani yake tsardar da shi ko da wani abu yake wani mutum yake anya akan annabi alaihi salatu wassalam babu wannan wannan shine duk adda nake so mu fahimta wanda muƙiyi ne ba masoyi ba na annabi alaihi salatu wassalam shi ya rubuta wannan cewa mafi abinda yake tabbatar da gaskiya annabi alaihi salatu wassalam a duniya shine surar wa'anda suka ba da gaskiya da shi wato idan mutum munafiki ne akwai wata inda a tare da shi akwai wata yaudara tare da shi to mafi kusaci shine matarsa ta san halinsa mafi kusaci shine abokinsa wanda suka yi wasan kuruciya tare wanda suka yi angwanci tare suka yi abubuwa ya fi kowa saninsa wanda ya zauna ƙarƙashinsa na ƙananan yara ya fi kowa saninsa saboda haka wanda a duniya ta fara ba da gaskiya da annabi alaihi salatu wassalam ita ce nana Khadijatu radhiyallahu anha ita kuma ta faɗi irin abin da ta gane gare shi ba mai yaudari ba ne ta ce da shi Allah ba zai kunyata ka ba har abada domin kai kana sada zumunta kaga ta san cikin gida ta san komai nasa tasilur rahima kana sada zumunta sannan tahamilul kalla kana daukan nauyin jama'a baka da ragwanta baka kuma gudun nauyi sannan tasdiqul hadisa in ka tashi magana gaskiya kake faɗa ba mu taba samun ka da sabanin gaskiya ba wata karar daifa sannan kuma kana saukar baki kai musu shatar ta arziki to wannan ta duba ta ba da gaskiya da shi alaihi salam to wannan shine yake tabbatar da gaskiyar annabi alaihi salam wanda ya fi kowa kusa da shi ya fi kowa sanin halinsa shine ya amince da shi cewa babu yaudara a cikin aikinsa alaihi salam babu cin amana a cikin aikinsa babu rashin gaskiya a cikin abin da ya zo da shi alaihi salam sai na biyu wanda ya fi kowa kusa da shi a mutane shine sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu tare suka yi wasan wato rayuwa ta kuruciya tare suka yi rayuwa iri iri da samartaka har zuwa aure da angwanci duk da Annabi alaihi salam suka yi so da ka a duniya babu mutum a cikin mazaje da ifi nakaltar Annabi alaihi salatu wassalam irin sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu to shine mutum na biyu da ya bada gaskiya da Annabi alaihi salatu wassalam mutum na uku shine karamin yawo wanda yake karkashin Annabi alaihi salatu wassalam shine sina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana karami a hannunsa yake alaihi salatu wassalam shi yake renan sa yake kulawa da shi in akwai wata izaya ko yi masa wani abu ba a gaban idan mahaifinsa ba to ya san wannan amma bai taba gani ba sai alheri shi yasa lokacin da Annabi alaihi salatu wassalam yayi kiran mutanen maka ƴan uwansa na kusa yace ku taimake ni cikin abin da Allah ya aiko ni da shi sai suka shiru sai suna alimike yace ana aunul laka ya rasulullah ni ne hannun damar ka zan taimake ka mai cikin Allah sai suka izgile suka ce ka samu taimake ba shikenan ba sai ije maka aka tashi daga wannan tara to wannan wato shine abu na farko na nasarar Annabi alaihi salatu wassalam wanda ya zama sako ga duniya gaba daya da ta musulmi da ba ta musulmi ba cewa akan gaskiya yake abin da yazo da shi babu yaudara saboda wanda suka fi kowa kusa da shi su suka fara amincewa da shi alaihi salam ba su da tsarda shi yasa zamu ga yanzu harkoki na duniya ko na mulki ko na siyasa duk abin da suke so da mutum ko kana irin mukami za a tsaye da shi suna so a samu nasara daga grassroots wato daga unguwarsu in ya samu nasara daga unguwarsu to za ta yi sama kuma kowace irin jama'a ya samu in daga unguwarsu bai samu nasara ba abin faɗa ne za a gaya masa ba mutum ba ne shi saboda mahaifarsa da inda yake ba su yarda da shi ba to wannan shine abu na farko da za mu lura dangane da nasarar Annabi alaihi salam wanda ta zama abin lura a gurin musulmi abin lura a wajen wanda ba musulmi ba sannan Annabi alaihi salatu wassalam nasararsa da yi a rayuwarsa ta Makka alaihi salatu wassalam shekara 13 din nan wa'inda suka bada gaskiya da shi din zaɓaɓɓun mutane ne kuma banda na cikin gidansu din alaihi salatu wassalam zaɓaɓɓu ne sina Usman ibn Affan radiyallahu anhu zaɓaɓɓe ne sina Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu zaɓaɓɓe ne Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu zaɓaɓɓe ne Az-Zubair wa'inna duk suka karɓa sannan irin su Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu shi ma zaɓaɓɓe ne suka karɓa da suka karɓi wannan addini abu na biyu da za mu fara duba da shi na nasarar Annabi alaihi salam shi ne dukkaninsu sun zaɓi abinda Annabi alaihi salatu wassalam ya zo da shi sun fifita shi akan mutuncinsu sun fifita shi akan nasabarsu sun fifita shi akan danginsu sun fifita shi akan abinda Allah ya mallaka musu na dukiya sun karɓo lakanci za a zaunar da mutum mai daraja ɗan usuli ɗan dangi mai abin hannu a sa shi a kicin a dinga tukatsa masa hayaki kamar maciji akan sai ya rabu da Annabi alaihi salatu wassalam bai rabu da shi ba a doke shi a keta masa alfarma amma saboda abinda suka gani na gaskiya na alheri duniya da lahira suka dafe masa alaihi salatu wassalam suka makwar akan haka sannan da ya ga abin yayi yawa yan gata sun fara shiga abin zai zama tashin hankali a samu yakin ba sasa ko yakin cikin gida a Makka sai ya ce yana umartar su da su hijira su bar garin Makka su tafi Taif su tafi Habasha nan ma akwai hange na Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi nazari ya ga cewa a Habasha akwai wani sarki ko ba musulmi bane amma adali ne yana kwatanta adalci a karkashin sa ba adalci ba adanniya a karkashin sa ba a kumbiya kumbiya saboda ka sai ce tafi can wadannan bayin Allah ba su yi wani taraddadi ba ba su yi wata ba take a nan suka yadda da wannan umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallama suka daura kayansu ina su suka fita daga birnin Makka a ciki har akwai ƴar Annabi sallallahu alaihi wasallama wato daga cikin wanda suka yi hijira akwai ayyan Annabi alaihi wasallam yarsa mace matar sayyidina Usman radiyallahu anhu sayyidina Usman ya tafi radiyallahu anhu suka tafi da su Ja'far ibn Abi Talib da makamantansu suka tafi sun yi tafiya ce mai tsawo ba takaitacce tafiya bace, ba tafiya ce mai sauki ba, akwai nisa akwai wahala, tafiyar ƙasa ce, hanyoyin waɗansu ma ɓacewa suke cikin ƙungurmin daji ne, sun keta ƙasar da yanzu ake kiranta Saudi Arabia, sun wuce ta kaf, sun keta ƙasar da yanzu ake kiranta Yemen, sun wuce ta kaf, sun keta ƙasar da yanzu ake kiranta Eritrea, sun wuce ta kaf, sannan suka shiga wannan ƙasa da ake kiranta Ethiopia, wanda Ethiopia ba wai ajiye ba ko yau da daddare, in Allah ya kai mu ba ko ina ba ma babban birnin ƙasar inda shugaban ƙasa yake, ko yau da daddare sai ka samu kura mai cizo tana yawo a cikin garin ba wancan lokacin shekara 2000 da suka wuce ba. Kuraye ne a hanyoyin da dabbobi masu sharri iri-iri, amma ba su kalli wannan abun ba, suka rungumi abin da ya zo da shi alayhi salam, suka ci ce su tafi, haka suka kuma tafi da suka je suka zauna a bakunta, ba su san kowa ba, suka karɓi dukkan abin da za su karɓa. Sannan mutanen Makka da suka ga sun zauna, sai suka ɗebi kuɗi, suka naɗa wakilai, suka ce a tafi a je a samu Najashi a zuga shi a kai shi a bashi wata toshiya, a ce da shi waɗannan mutanen ‘yan tawaye ne a da su gida. Shikenan aka gaya Najashi sai bai san da su ba a zo da su. Da aka zo da su suka tsaya a gabansa ridwanullahi alaihim, sai Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai miƙe a madadin sauran musulmi, yace ni ne wanda zan yi magana a madadin sauran waɗannan baki, sai ce to yi magana. Sai yace masa mu ba ‘yan tawaye ba ne, mu mutane ne wanda muke rayuwa ta rashin mutunci, cin amana, mutum ya auri matar mahaifinsa, mutum ya samu maraya idan ne haƙƙin maraya ne wani gurguza shi, mutum ya ci ya sata, mu nemi mushe duk inda yake mu gyara shi mu kintse shi, duk abin da yake sunansa mutunci ba ruwan mu da shi. Ya ce to kuma sannan gunki muke bautawa, to sai Allah ya iza wani a cikinmu, aka haife shi a cikinmu, mun san nasabarsa, mun san halinsa, mun san gaskiyarsa, sai ya zo ya ce da mu bauta wa Allah ɗaya, sai ya umarce mu da yin sallah, ya umarce mu da yin tsarki, ya umarce mu da sada zumunta, ya umarce mu da rufan amana, ya umarce mu da cika alkawari. To da ya faɗa haka sai na ja shi ya firgita, sai ji wannan maganar al'amuran nan ba ƙanana ba ne. Sai suka ce to ai zagin Annabi Isa suke alayhi salam, so da shi sun san Kirista ne aka zuga shi tana. Sai ce me kuke faɗa akan nana Maryam? Sai Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu sai karanta suratul Maryam, yana karantawa sai na ja shi fara hawaye. Sai ce ya amu takad alzamuni hujja la manasa min al-isgai ilay, sun dora mun hujjar da ba makawasi na saurare su. Sai ce abin da yake tsakanin abin da Annabi Isa alayhi salam ya zo da shi da wannan, sai ɗauko ta sandarsa sai ce kamar haka da haka suke daga makwakwaga ɗaya suke. Sai ce da za ku bani dutse ƙato, misali a ce a kwatanta kamar da rako gonan dutse, a ce dukkaninsu zinare ne, a kan in karɓa an ba ku waɗannan sai dai kore ku da zinare, amma waɗannan ba zan taɓa su ba, ku zauna inda kuke. Wannan nasara ce wacce Annabi alayhi salatu wassalam ya samu, daga nan kuma Najashi shi ma abin ya taɓa shi a ƙarshe, shi ma ya musulunta. Wanda Najashi ya musulunta, wanda da ya taɓa zuwa Madina zai san akwai masallaci yana nan, ana cire shi Masjidul Gamamati, ina da fenti mai ruwan toka. Da Najashin ya rasu nan, Annabi alayhi salatu wassalam ya tsaya da sahabbai, Ubangiji ya yaye masa yawan Najashi sallah ta janaza, salatul ga'ibi. Daga nan kuma ta zama shari'a a musulunci, duk wanda ya mutu yana nesa, ko ana jin ba za a yi masa sallah ba, ko ma ana jin za a yi masa, ana raja'in a yi masa addu'a, to an yi masa salatul ga'ibi. Wannan ita ma nasara ce musulunci ya yadu. Sannan suka ci gaba da zama a nan, sai kuma aka zo aka yi qissatul garani qulqula. Garani qulqula, Annabi alayhi salatu wassalam ya zo yana karanta suratul najmi, karatun daga harshen Annabi alayhi salatu wassalam yake shine afsahul a'a, sannan shine wanda ya karba alqur'ani daga Jibril alayhi salamu madara da dimi, to kuma yazo yana karanta ta bi fasihil lisa, kuma ga ayoyin da suke cikin ta na gama su ko amo suna da tasiri a cikin zukatan mutane. To da yazo yana karanta wannan sura, yana zuwa fasjudu lillahi wa abuduhu, da musulmi da wanda ba musulmi ba, wanda isan lokacin da yi sujada. To wannan yin sujada da suka yi a gigice, sai labari yake a gurgunce zuwa Habasha, aka ce ai duk makasin musulunta. To shine waɗansu suka dawo gida sai suka tar abun ba haka bane, aka ci gaba ne musu azaba, nan ma aka ce sake komawa, suka sake yin hijira, anan suka zauna, ba su bar Habasha ba har sai da Annabi alaihi salatu wasalam ya hijira ya koma Madina. To sannan suka baro Habasha suka dawo Madina, wanda har yanzu a Madina in ka je, in an ka san gurin ko akwai wanda suka sani, za su nuna maka gurin da Annabi alaihi salam ya tare su, ina na an masa wata katanga ba ta fi kirjin mutum ba, nan ne alamar inda aka zo aka karje su Annabi alaihi salam, musu marabalale, sannan aka shiga su cikin garin Madina radwanullahi alaihi. To wannan nasara ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan wanda wannan nasara ta tsira na safa kamar guda uku ko hudu, to wata nasarar da ya samu alaihi salatu wassalam shine mutanen Madina, Ausu da Khazraju, suka karɓi addinin musulunci. Domin Annabi alaihi salatu wassalam da ya ga abin da ya faru da shi, da kuma zuwa ɗaifa da yi aka dinga binsa da jifa har da ya masa rauni da zubar da jininsa alaihi salatu wassalam, sai ya zama da duk lokacin da aka zo kararruka na ayyukan haji ko kasuwanni na sufu ukas ko zulma jaz ko zulma janna, Annabi alaihi salatu wassalam yana zuwa ya kai kansa yi wa mutane bayani akan abin da Allah ya aiko shi da shi alaihi salatu wassalam. To a irin wannan sai mutanen Madina suka yarda, sai suka karɓi addinin musulunci. Da suka karɓa suka tafi, to sai Annabi alaihi salam ya haɗa su da awwalu suhara'il islam, wato farkon jakada a musulunci shine Mus'abul Khairi, Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu, shine saurayi mai zama, aka ce ki tafi kuma dan gata dan tanlele kuma dan gaban goshi a wajen mahaifiyarsa, amma suka rabu da ita, dole ya haƙura ibarta yana kuka tana kuka, ya bari ya tafi Madina, yaje ya zauna a Madina radiyallahu anhu, yana koya musu karatun Qur'ani su iya wa'annan da suka musulunta din. Da aka zo yana yin wannan alaihi salatu wassalam, wannan da al'asar sai As'ad ibn Zurarata radiyallahu anhu, As'ad ibn Zurarata radiyallahu anhu sai ya taho da mashi a fusace, yazo ya isa Mus'ab ibn Umair ya ce kai ne ka zo garin nan kake raba kan mutane, sai ya ce masa a'a, ni na zo ne na isar musu da sako, amma abinda na zo da shi bai kama a mazaunin ka na dattijo, kar ka ji labari an faɗa a wani guri ka zo ka ɗorar ko ka ɗau hukunci a kai, abinda ya kamace ka shi ne ka saurare ni na gaya maka abinda nake faɗa, in ka gamsu da shi ka karɓa, in ba ka gamsu ba ka ce in daina, sai in daina ba tilasta ciki. Sai As'ad ibn Zurarata radiyallahu anhu a lokacin bai musulunta ba, sai ya ce ka zo da gaskiya, sama ta koma ƙasa, na zama ni ne yaron kuma kai yaron ka zama kai ne dattijo, sai ce ga yaman abin da ka zo da shi. Sai asir shi Mus'ab radiyallahu anhu sai ya ce masa tambayar da nake maka, ka taɓa shiga jirgin ruwa? Ya ce eh. Ka taɓa ganin jirgin ruwa? Ya ce eh. Ka taɓa ganin inda jirgin ruwa ya lafta wa kansa kaya da kansa? Ya ce a'a. Ka taɓa ganin inda jirgin ruwa ya ja daga wannan gaɓa zuwa can gaɓa da kansa? Ya ce a'a. Ya ce sai da me? Ya ce kaya sai wani ya lafta masa. Tafiya daga wannan gaɓa zuwa wancan gaɓa ita ma sai in akwai wanda ya tuka shi. Sai ya ce to ina tambayar ka, tunda aka haife ka har zuwa yau, kake ganin gari yana wayewa, rana ta yi, sannan kuma yamma ce, rana ta faɗi, dare ya zo, ake ce baka taɓa ganin saɓani ba, kana jin wannan zai yiwu ba mai yinsa? Sai ce wannan ya fi tafi jirgin ruwa wahala, na tabbatar akwai mai yinsa. Sai ce to ka sani akwai Allah subhanahu wataala wanda shi ke tafi da wannan. Sai ce masa dattijo, idan ka fita daga gidanka za ka tafi gona, sai ka dadda akushi a rufe, kana buɗewa sai ka ga abinci mai rai da lafiya yana ciriri yana ƙanshi, za ka ci? Sai ce ba zan ci ba. Ya ce me za ka yi? Ya ce sai na bincika na san nawa yi, sai dai in ban san mai shi ba ne sannan zan ci. sai ce to abin da yake tambaye ka tun kana da kuruciya har zuwa yau kake ganin canji a rayuwarka, da karamin yaro ne kai ka wuce haka, yau gashi girma ya kama ka, kai rashin lafiya ka samu sauki, shin kana jin wannan mahaifanka ne suke maka wannan canje-canjen ko kakanninka? Yace a'a. Yace to ka tabbatar jikinka ba naka bane, akwai mai shi wanda yake iya halice ka kuma shi ke kula maka da shi, yake canja ka mataki-mataki, baka taba ganin an dauke ka an kai ka wata makera, an kera ka ko a kai ka inda ake taliya ana murza ta ana yin ta sai tsawo, baka taba ganin inda ake maka haka ba. Yace haka ne. Sai ce samari wannan al'amarin na yarda da shi, kawo hannunka na karba. Shine Hassan ibn Zurara ta ya karba ya musulunta. To a wannan ranar ba a gari bai rana ba ta faɗi ba, dukkan gidan Ausu da Khazraj a Madina sai da su karɓi musulunci. To aka samu wannan nasara ta shi Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. To da ya musuluntar da mutanen Madina, Ausu da Khazraj suka karɓa. To sai aka kuma sake tahowa zuwa Makka. Su mutanen Madina kuma a lokacin suka zo da yawa sun kai su 80, saboda abu ya bunƙasa. To a nan ne aka yi bai'atul aqaba, bai'atul aqaba wanda aka yi alkawari da Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen Madina akan za su karɓi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina domin ya samu damar yaɗa addinin musulunci ba tare da tsangwama ba. A nan mutanen Madina suka karɓa, suka yi alkawari. A nan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mun zo za a yi wannan bai'a cikin dare za a yi, duk wanda yake bacci kar a tashe shi, iya wanda yake ido biyu da shi za a yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bakkansa Abbas radiyallahu anhu ya biyo shi, duk da a lokacin ba musulmi bane amma yana kishin dan uwansa ya biyo shi. Da aka zo aka samu mutanen Madina aka yi mubaya'a da su, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi cewa su kokari su ba shi dama ya koma Madina ya zauna, amma in ya koma Madina ya zauna za su ba shi kariya kamar da suke ba ƴaƴansu da matansu da dukiyarsu muddin ina cikin Madina. Sai suka ce sun yarda. To a nan Usaid ibn Hudayr radiyallahu anhu sai ya ce jama'a a saurara, ba fawasa ake so a yi ba a wannan, shin wannan alkawarin da kuka yi kun san nauyinsa kuwa? Sai ya ce ku sani kun fataro wa kanku yaƙi fari da baƙi na kusa da na nesa, kowa sai ya yaƙe ku, yaƙi ne wanda babu lafawa, kuka siya kuka biya. Sai suka ce wannan haka yake. Sai ce mun yarda, wannan mubaya'ar mun yi ta akan haka. Sai ce ku sani kun sai talauci, duk abin da kuka mallaka wanda ko kuka tara da abin da mahaifanku suka tara muku da kakanni ku tabbatar sai sun ƙare. Kada ku je dukiya ku ta fara ƙariya ku ce muku lamunta bai ba muku gari. Suka ce mun ji mun bi mun gani ko mun biya mun siya mun biya. Ya dawo sai ce musu kai jama'a ba fawasa za a yi ba fa, ku sani wannan alƙawarin da kuka yi, wato duk wanda kuka sani wane kenan ko babba ko yaro ya kisa ya sharbe shi, kar ku je ku dinga rasa manyan mutane wane ya mutu ku ce ya ja muku matsala a garinku ya bar muku garinku. Suka ce mun ji mun gani. To a ƙarshe sai ɗaya miƙe ya ce idan wannan al'amarin ya tabbata me ya namu? Sai Annabi alaihissalam sai falakumul janna, aljanna ce ta suka ce mun yarda mun bi. To a nan aka kulla wannan, wanda a wannan rana an ce duk wanda yake maka sai da ya ji muryar Iblis da kunnensa. Iblis ya kururuwa ya ce an karya ni an kai ni an baro. Annabi sun ce da yau muka fara sai ne maganinka. To wannan nasara ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka shirya yanda za a yi hijira zuwa Madina tasa alaihi sallallahu alaihi wasallam. To wannan ita ce gabar da zan tsaya a wannan gurin, amma sai nan gaba zan zo maganar hijira da irin nasarorin da suke cikinta. Amma yanzu abu na biyu da zan tsallaka bayan wannan an gama kulla bai'atul aqaba da komai, to abin da zan tsallaka na biyu na nasarorin Annabi alaihi salatu wassalam shine al-Isra'u wal Mi'raj. Isra'i da Mi'raj da Annabi alaihi salatu wassalam, wannan shi kuma a mazaunin mu'jiza aka yi shi babu zancen shiri irin na dan adam. Wancan na hijira an yi shiri na mutum wanda akwai plan, akwai strategy, wanda da su ake amfani, amma anan na Isra'il da Mi'raj wannan babu hannatan adam a ciki, saboda mu'jiza ce kawai iko ne na Allah subhanahu wataala, iso inuna da kuma alfarma da Allah yi wa Annabi alayhi salatu wassalam da al'ummarsa gabaki daya ila yawmul qiyamati. To shi Isra'i shine tafiyar dare wacce Annabi alayhi salam yayi daga masallacin Harama na Makka zuwa masallacin Quds, shi yake kira Isra. A larabcin aka ce al-Isra'u, ana nufin tafiyar dare. Idan aka ce al-idlaju, ana nufin tafiyar asuba. In aka ce at-tahajjur, ana nufin tafiyar tsakiyar rana. To larabci shine da sunayen tafiya, to Isra kenan. Ubangiji subhanahu wataala yayi wannan da Annabi alayhi salatu wassalam a cikin watan Rajab, a ingantacciyar magana daren 27 ga watan Rajab. Annabi alayhi salatu wassalam gida, ba a ce da shi ya gabatar da azumi ba irin na Annabi Musa alayhi salam, wa wa'adna Musa 30 laylatan fa atammamna ha bi 20 fa tamma miqatu rabbihi 40 layla. Shi Annabi alayhi salam babu wannan, kawai da daddare Jibril ya zo a rasul ce ka zo, ana kiranta a babbar fada. Annabi sai amsa kiran Allah, aka tore shi nan. Jibril ya tsarga zuciyarsa ya ce cika ta da wa'ansu abubuwa. Annabi alayhi salam zai tadda buraka a tsaye, da ta ganshi sai ta ɗan fata yar gaddama, sai ce mata duk takamar da kike da wanda suka hau kanki a gurin Allah, wanda duk ya taɓa hawa kanki ba wanda ya kai wannan a gurin Allah subhanahu wataala, sai gumi ya dinga zubo mata tar 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 saboda kunya, sai ta shiru. To aka zo aka shirya, ta yi tafiya sama da yanda iska take tafiya. Annabi Sulaimanu alayhi salamu tafiyar da yake shi guduwa shaharun warawahu shaharun, in ya tashi tafiyar awa 6 yake, wato a ci ta kwana 30 yake awa 6, in zai dama tafiyar kwana 30 awa 6, amma Annabi alayhi salam tafiyar kwana 30 a cikin minti 2-3 buraka ta kade wannan tafiyar taje da taje, sai ta tsaya Annabi alayhi salam sai sauka a gurin. Har yanzu a nan Quds akwai kubbatin sahara inda ta sauka din, aka kuma tsaye da ita a nan. Allah ya hada masa Annabi alayhi salatu wassalam, suka zo Annabi alayhi salatu wassalam ya musa sallah, da shi ya so alayhi salamu a ce mala'ik Annabi Ibrahim ne alayhi salam ya sallah, sai Jibril ya ce in dai Allah ne ba wani ba, in Muhammad na guri to shine sama da kowa. Wanaka Annabi sai ya shiga ya musa sallah, ya gama ya fita. Shine wanda wani mawaki yake cewa al-anbiya'u jami'uhum ahya'u lamma ata baitul muqaddas ja'u sallallahu muhum mulidaihi wa la'u kana al-imamu wa kulluhum ma'muma. Annabi duk masu rai ne alayhi salatu wassalam, lokacin da baitul muqaddas sun zo ya musu sallah, suna mazaunin mamu shi kuma yana mazaunin liman alayhi salatu wassalam. To daga nan magana Isra'i ta tsaya, wanda aka kawo masa abubuwa aka ce izaba, akwai giya akwai nono, sai Annabi alayhi salatu wassalam ya zaɓi nono madara, sai Jibril ya ce ka zaɓi fidira, da giya ka ɗauka da al'umma ka lalacewa za ta yi da shan giya, saboda haka ka zaɓi fidira. Da ya gama alayhi salatu wassalam sai kuma aka tafi mi'iraji. Mi'iraji shine tun daga baitul maqdis har zuwa sidratul muntaha, wannan shine mi'iraji. Annabi alayhi salatu wassalam sun tafi da Jibril alayhi salam, wannan ranar dukkanin matattakalar sama sai da aka wanke ta, aka fece ta, aka yi mata tas tukunna da wani ruwa da Ubangiji ya ware shi, ba aini tasnim bane, ba ma'ul kausar bane, wani abu ne daban da wato ba sai na faɗa muku sunansa ba. To aka yi masa wannan, tana da matattakala 90 da ɗoriya. Annabi alayhi salatu wassalam tafiyarsa da kafa bibi yake zuba, amma ran nan sai dinga yi tafiya kamar ta mutanen ya ɗora kafarsa ɗaya a wannan, sannan kuma sai ya ɗauko ɗar ya ɗora, in biyun suka haɗu daidai sai kuma ya ɗaga ta ya ɗora ta gaba, haka ya dinga taka alayhi salatu wassalam. Jibril na binsa. To shi kuma Jibril bai zama shi ne a gaba ba, don waɗansu ɗauka suka yi da za a Isra'il, Jibril shi ne jagora yana gaba bai isa ba, ba wanda zai gabaci Annabi sun a kowace harka in dai Allah. To haka Jibril alayhi salam yana ɗan ba su, kamar yadda ake haɗuwa da liman da mamu a sallar mutum biyu, to haka suke tafiyar. Idan mamu mutum ɗaya ne da liman, in za su yi sallah za su jeru, amma dole liman ya ɗan gota mamu da ƙirji, to saboda haka annabi sai ya goce jibril a cikin kirja ka suka yi tafiya duk inda suka je sannan malaika mika'il yana tallafawa shi sa mai shi nake cewa fa'alan bi shamsin bayna badrayn fil jawi mara badarana wacce take tsakanin watanni guda biyu shine jibril da mika'il alaihi musalla to annabi sai ya dinga taka wayannan matattakala amma kowace in ya taka ya barwa wannan saman matattakala albarkar da ba ta da iyaka in ya tsora ɗaya kafar ma haka so ake albarka mai yawa ta tabbata a sama duk inda ya taka ije gurin da yake karuwa ba annabi ne yake karuwa ba alaihi salam sai dai gurin ya karu da aka ya taka ya je yana zuwa sai tada annabi adamu alaihi salam kuma a sama ta ɗaya a nan shi ma akwai abubuwan da suka faru wanda ba dole ba ne sai an faɗi yaya haƙiƙanin abin da aka yi a gurin yake amma dai adamu alaihi salam ya karɓe shi ya masa maraba akwai abubuwan da suka sun yi sallah a wannan gurin shi ma ba sai na faɗa muku adadin raka'ar da suka yi ba da suka gama annabi alaihi salam aka sa shi ya tsaya da ya tsaya sai annabi adamu alaihi salam ya ga irin albarkar da yake da ita sai ce ni gashi ɗana ne amma kuma ya zo a bayana sai ya zama yana sha'awar yana buƙatar Allah ya haɗa shi da albarkar annabi alaihi salam wacce ta wuce ɗin kafin annabi alaihi salam ya zo shi kuma jibril alaihi salam a lokacin ya ce da ubangiji na roƙe ka wannan bawa naka yanda na ga yake da shi a gurin matsayinsa a gurinka na roƙe ka kakka yanke alaƙa tsakanin na da shi an gama wahayi domin wahayi ya gama sauka Qur'ani ya gama sauka jibril yana ganin kamar alaƙa ta yanke ce to na roƙe ka kakka yanke alaƙa tsakanin na da shi sai ka ce annabi sai ya tsaya a tsaye ya tsaya sai ka ce jibril ya zagayo shi aka ta baya ya fito ta gaba saboda an masa lamuni bayan annabi sai ya gama wahayi to za su zauna tare shi kuma adamu alaihi salam aka ce zagayo ta gaba ya biyo ta baya saboda kafin ya zo akai kafin annabi alaihi salam ya zo shi aka yi shi shi ma ka cike masa gurbi da gibi yana gama wannan shi ke sai kuma suka yi gaba da jibril alaihi salam aka je sama ta biyu ana yadda annabi ya haya da annabi isa alaihi salam nan ma suka yi wani tasbihi na musamman wanda shi ba shi na faɗi irin tasbihin da suka yi ba aka gama suka tattauna suka yi abin da za su yi da irin maganganun da aka yi sannan kuma igaba alaihi salam ya je sama ta uku kuma ana yadda da annabi yusuf alaihi salam ya ce wadiya sha'arul jama'a an ba shi rabin kyau a nan ma suka yi magana a nan ne ya masa kirari cewa annabi yusuf ai babba ne karimun ibnu karimin ibnu karimin ibnu karimin sai cewa zai maganar wannan in ga ka ai kai ne annabin annabawa in kana nan babu sauran mai daraja sannan suka gama annabi alaihi salatu wassalam ya gaba ya je tadda annabi idris alaihi salatu wassalam a sama ta hudu shi wanda Allah ya ce wa rafa'anahu makanan aliya shi ma suka gama daga nan ya tafi ta biyar a nan ya je tadda annabi haruna alaihi salam shi ma ya gama ita fa sama ta shida a nan ne ya tadda annabi musa alaihi salam to amma kuma akwai alaka tsakanin annabi haruna alaihi salam da annabi musa saboda zumunci a duniya ba ai mai zumunci irin annabi musa ba alaihi salam saboda yayi alfarma irin wanda ba a taba yin irin ta ko ba za a saki irin ta ba ya samu alfarma ta yin zance da Allah kai tsaye ya kuma samu alfarma ta an bashi annabi sa da risala kuma an zabe shi amma a gurin bai daga ba sai da ya roƙa wa dan uwansa Haruna wannan matsayi na Allah na annabta na risala ubangiji ya ce ka duci ta su ulaka ya Musa duk abin da ka roke ni na baka to yayin annabi Haruna alaihi salam mujaza saboda ka suna da zumunci mutukar gaske to anan ma akwai abin da suka yi da annabi alaihi salam na Musa da wani ruwa da aka zuba a hannun annabi alaihi salam haka a tafukansa wanda annabi alaihi salam ya sha shi ma akwai abin da ya faru akan wannan ba shi ne magana a kansa ba sannan ya gaba ya je tadda annabi ibrahim alaihi salam yana jingine da baitul ma'mur akwai allo kore a gabansa so da yana koyar da dalibai sannan jibrilu anan annabi ibrahim alaihi salam suka yi maganganu sai ya ce masa inda za ka wuce gaba ka ji wannan gurin duk abin da ka gani a baya baka ga komai ba saboda lokacin da zai ga annabi ibrahim alaihi salam saman bakwai shi da Allah ya tanadi mala'iku miliyan tara miliyan bakwai aikinsu kwaya ɗaya ne tak shi ne mara balale. Malaiku miliyan biyu su kuma fuka-fukansu Allah ne ya san iyakacinsu, ko wanda fuffuke na ɗauke da turaren da ɗan uwansa ba shi da shi, shi ko shi suke feshi kawai miliyan biyu suna fesawa. To da zai isa gurin Annabi Ibrahim alayhis salam, ya isa gurin Annabi Ibrahim alayhis salam, suka yi wannan magana ya ce masa, inda za ka je yanzu wannan duk abin ka gani ba ga komai ba. To sannan suka yi sallama, sai ce da Jibrilu mu je. To shi kuma sufa mala'ikiya ta ƙare, don wannan sufar da Annabi sai wannan tafiya da ita sufar mala'ika ce, mala'ikiya ce. Shi sa ba tafiya ya yi da rocket ko wani abu ba, yanda mala'ika yake tafiya haka shi ma yake. To da aka je gurin Ibrahim alayhis salam a gama a nan, kuma mala'ika ba zai yi wucewa ba, sufarsa ba za ta karɓi wannan abu sai ƙone murs. Ita ce sufa malakutiya, shi kenan malakutus samawati zai shiga, sai Allah ya canza shi kawai, sai ya shige alayhis salam. To shi ne ya tafi itarar an zuba labazu, sunan abu labazu. Idan mutum yana so ya gane labazu, sai ya samo kanya ya fasa cikinta ya ga ƴaƴa. Akwai wani ɗan a cikinta wanda yake ruwa-ruwa, bai ƙwallo bai riga ya fito a cikinsa ba. To irin abin da aka yi shimfiɗar hanyar da zai bi alayhis salam tafiyar shi, wato sama da shekara 70,000, shi aka zuba kawai. Sannan ya wuce ya dinga jin maganar Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, dan hankalinsa ya kwanta. Daga nan ya je duk inda ya je, a nan aka ba shi sallah alayhi salatu wassalam. A nan ya dawo wurin Annabi Musa alayhi salatu wassalam, ya dinga cewa koma ka nemi rigi, ya koma ya nemi rigi, koma har ta dawo biyar. Ya je inda alƙalamin Ubangiji yake rubutu da kunnan sai na jin ƙar na alƙalamin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya je mustawa, a mustawan ne ya ga mala'ika Jibrilu ga baki ɗaya. Saboda anan duniya ya ce yana so yin ga mala'ika Jibrilu alayhi salam. Jibrilu alayhi salam yana da fuka-fuki guda 600, amma da ya buɗe ƙwaya biyu rak, sai suka rufa gabar da yamma gaba ɗaya, ba sauran wani guri da zai sake buɗe na uku. Amma da ya je mustawa, sai da Jibrilu ya buɗe dukkan fuka-fukansa kaf, kamar ba a yi wani abu a gurin ba, ma kamar ba wata halitta a gurin. Saboda girman gurin shi mustawan ɗin. Shi musamman dama ba sama ba ƙasa, ba gabar ba yamma ba kudu ba arewa, wani guri ne kawai na ikon Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne shi nake cewa ila mustawa ma halahu basharun qawl, ya je mustawan ba wani mutum da ya taɓa zuwa wannan gurin sai shi alayhi salatu wassalam. To da aka gama, annabi ya samu shekara miliyoyi a wannan tafiyar da yi. Ita ce Ubangiji har haɗa ta ya ba shi duk a shekarun rayuwarsa ne. Shi yasa Annabi alaihi aka ce ya fi kowa shekaru a halittar Allah subhanahu wa ta'ala. Da aka yi wannan, sannan kuma idawo ya sauko ita Baitul Maqdis, sannan kuma wannan ita buraka ta ɗauko shi ta dada shi birnin Makka alaihi salatu wassalam. To Isra'i da na saka shi a cikin nasarori, tafiyar da duk abin da ya faru ba hannun mutum a ciki, amma kuma tafiyar ta yi nasara, ba a taɓa tafiya mai riba irin ta ba. Farkon riba da yake cikin tafiyar Isra'i shi ne sallah. An ba mu sallah wacce ta bambanta da ta sauran halittu, domin mala'iku akwai wanda shi sallarsu gaba ɗaya sahunsu a tsaye suke kura, sahu kawai suke, ita ce ibada. Akwai wanda mala'iku kawai mazaun abinda suke a sallah ruku'u kawai, akwai waɗanda suke sujada ce kawai, akwai wanda suke zama irin na tahiyya ne kawai. Amma mu tamu sai ta zama sallah ce guda biyar, sannan aka yi mata lokatai daban-daban. Akwai azhar, akwai dalilin sa ta a wannan, akwai la'asar, akwai dalilin sa ta a wannan, akwai magariba, akwai dalilin sa ta a wannan, akwai isha, akwai dalilin sa ta a wannan lokaci, akwai asuba, akwai dalilin sa ta a wannan lokacin. Sai zama an tankare mana komai da ita. Ko da duk wani abu da muke so na kusaci ga Allah subhanahu wata'ala a wannan sallar yake. Idan muna so mu gane sallah, farko abin da za mu lura yanzu zamanin waya da muke da shi mu auna da ita. Idan kana da waya, akwai layin wani a ciki, duk wanda kake so ka gani akwai layinsa, kana fito da wannan layin, kana dannawa layin zai tafi, in ya shiga shi kuma zai ɗauka. so zaka daga kai sai shi ko za ku dinga mu'amala. To duk wanda yake son ya samu haka tsakaninsa da Allah, to yayi alola, yana yin alola in yaje ya kalli alkhairi ya ce Allahu akbar, shikenan layinsa ya shiga tsakaninsa da Allah. A lokacin ko mala'iku ba su san me yake da Ubangiji wasu subhanahu wa ta'ala, sai dai Allah ne ya ba shi labari. Wannan nasara ce da babu irinta a duniya.